Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akan miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwan jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Bayan da hukumomin jamhuriyar Niger suka amince da dokar da ke tsara rayuwa a cikin sha'anin kiwon lafiya na uwa da danta, kasancewa kasar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama ainun da mace-macen iya mata da yara jinjirai a wuraren haihuwa, shi yasa kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta ƙasar Amurka PSE Population Service International tare da ofishin ministan kiwon lafiya na ƙasar shirya taruka a dukkan jihohin jamhuriyar ta Niger domin faɗakar da 'yan kasar akan doka da kudirin aiki da ita akan tsarin kiwon lafiya da sha'anin rayuwar uwa da danta. A garin birnin Kwanni, 'yan jarida na jihohi takwas ne na kasar ta malaman addinai da kungiyoyin mata da na matasa da malaman kiwon lafiya na yankunan kasar bangarorin guda biyu da suka shirya wannan ganawar suka haɗe a wuri guda domin tattaunawa akan wannan lamari. Malamin mu ne Bubakar shine shugaban kungiyar ta Ruka reshen jamhuriyar Niger PSE da ta shirya wannan taron tare da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger.
Dokar nan dai an san da nan akwai matsaloli da mutane ba su san da dokar nan akwai ta ba. Doka ce wadda gwamnatin Niger ta sa hannu gare ta. To yanzu ne muke so kadan kadan abubuwa da ya akai. Watannin bayan nan mun a tawa an tattara mutanen liktoci duka na district da DSA na tawa su yi mun PSE ta kama minister de la santé an wannan aiki a tawa a zandar ma mun kama an yi su ma tare da mutanen DRSP yanzu an ga mun a nan Kwanni da muke yi tare da 'yan jarida ne kenan gurinmu shine 'yan jarida su san kundin nan me ya kumsa kuma yayi kamata su yi bayani saman shi ga al'umma saboda al'umma ta san menene kundin ke ba su lafifi kaman duwakinsu kaman macece duwakinta na tayi unwani da duwakinta ta samu ta je zuwa likita in tana buƙatar ko maganin sa sarari tsakanin aiwa da aiwa ko kuma wani abu ne biyo baya ba ta san da shi ba ya kamata wannan doka zai bude mata kai ta san yanda ya kamata ta yi kuma mishin ma shi ma za a waye mai kai shi ma ya san yanda ya kamata ya yi in akwai matsala ya kamata ya san inda ya kamata ya nuna kuma duwakin mace ce a barta ta je ta yi zaɓin kamar maganin fannin kiwon lafiya saboda yau an san mata suna da matsaloli jiya wajen aihuwa ga juna biyu ga matsalan jini ga matsaloli jiya wajen ko nisa'i ma hatta rasaranta wajen bada rayuwa kenan su ne saboda wa'annan ne aka sawa galluwa saboda kawo saukin abin.
Ita ma madam Hadiza Kadiri ta ofishin ministan kiwon lafiya reshen birnin Yamai ta bayyana min abinda suka jira ga mahalarta wannan taron musamman 'yan jarida.
Kusan dai a Niger mata suna yawan mace wajen ɗauka ciki har zuwa aiwa. Mata suna macewa ƙwarai ma sannan kuma bancin wannan mutuwan mata yara jarirran ma da ake aiwa su ma wani bi muna rasa su. Sannan yara da zuwa wata guda da zuwa shekara biyar su ma suna mutuwa. Kenan sai mun kace to menene wannan mataki ne zamu dauka? Akwai dokoki da an ka doka game da lahiya mata da kananan yara. Wannan doka tun shekara ta 2006 aka hiddo wannan doka. Amma sai muka ga ke dokan na mutane da yawa ba su san ta ba. An likita ma ba su san ta ba to sai mun ka fara can mutum mu yada ta don a san me a cikin wannan doka mi ta kumsa game da lahiyar mace da yara domin ka san mace na Niger mata suna dokan ciki kowace shekara mace ta gaji ba dai babu laya kuma dan da zata aiwa shi ma a yau cikin wani mawacin hali kenan sai muka ce bari mu zo mu yada wannan doka mun ka fara duka region mun ka fara mun yi tawa mun yi maradi zandar difa sai muka ce to bayan masu aikin likita ya kamata mu zo su journalist ya kamata a hada musu domin su ne suke kai sako ga jama'a su ma su san menene waga doka ta kumsa sannan kudiri shi ma game da wannan doka shi ma mu hada musu menene wane sako ne ya kamata su hada ma jama'a dan mu samu wannan mace-mace ke mu ciwo kanshi domin yana mun yana ci mun tuwa a ƙwarya
muna musu menene kuke jira da su dan jarida na ambas wannan
to su ɗan jarida abin da muke jira gare su sakon nan da zamu hada musu su kai shi wurin jama'a
su ko malaman addini na islama da na krista sun bayyana mini abinda littafai masu tsarki na addinan su suka shata game da lafiyar uwa da danta
sunana ustaz Mustafa Ahmadu babban majalisa ta addinin musulunci da ake cewa Council Islamic Niger kuma ni mamba ne cikin committee wanda ya bada gudunmawa wajen rubuta wannan abin da ake cewa algimatar dalili wanda yake za a bada hujjoji na addinin musulunci dangance da lahiyar uwa da dan ka san tun lokacin da Allah ya halalta arme tsakanin namiji da mace Allah ya sa tsakanin ita macen nan da mijinta nauyi bisa mijin na ya doki nawaya ta nawaya shine ya zamanto duk abin da za ya kiyaye ta lahiyar ta shine Allah ya ce wa min ayatin a khalaqa lakum min anfusikum azwajan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya ce cikin ga aya Allah ya halatto daga cikin ku kuma saboda ku mata dan ku zama da su zama na lahiya na kwanci hankali kenan babu lahiya babu kwanci hankali yace kuma ya sa tsakanin ku igiya tausayi da kuma ba da tallahi bisa ci da sha mai kyau bisa kiyayewa da lahiya ta hatta kun lahiya ko bata kun lahiya ba tun bana ma an ta fara doka ciki ko ya zaman to tana da dana take shada wannan nauyin ya rubanya shi ma akwai ayoyi da dama wanda da hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kiyaye da lahiyar mace wannan abu ne wanda yake addini ya san da shi kuma akwai littattafai na ilimi na addinin musulunci na ulama ilimi kamar su Imam Ghazali da sauransu wanda suka kawo hanyoyi da dama wanda suke sun danganci wannan kiwon lahiyar na mace da wajen doka cikin ta da ban nono da kuma lahiya menene irin abincin da ya kamata ka bata menene hakkin ta lokacin da take cikin wannan hali duka addini ya bayyana su kenan abubuwa ne wanda suke Islam ya kawo su tun ma ba a fara zancen ba
sunana Pastor Isa Abdu ni ina cikin shugabanni na Krista na Niger kuma ina cikin tawagawar ta zura ganyame mun zo domin mu ba da bayani wajen ku surtu mutanen radio da television game da lahiya ya mace
wannan taro a addinance wani taro ne zai kawo ma yan kasa
wannan taro zai sa mutane su fahimta game da abin da littafi mai tsarki wato bible abin da take faɗi game da lafiyar ya mace
to kamar din ku kanta daga wurin wannan taro wani sako ne ya kamata a ce kun kai ma
sakon da muke kaiwa al'umma shine su fahimta al'umma ta fahimta cewa da lahiyar kiyama ce bible ma tare da wannan saboda wannan mu bangaren mu na krista muke yada wannan bayani game da wannan domin mutane su san cewa da wato bible ita kanta kamar yadda qur'ani ya yarda bible ita ma ta yarda littafin mai tsarki shi ma yarda ga abin da ubangiji yake faɗi game da lafiyar kiyama ce
wannan ayar doka da kudirin aiki da ita dake kasancewa cikin duhu wannan haɗin guwar PSE Population Service International ta kasar Amurka da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger za su sa ɗan kasar su fahimce ta da yin aiki da ita da zara aka ci gaba da faɗakar da rukunan ɗan kasar ta Niger game da muhimmancin ta Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki doli
shirin BOE Hausa kasuwa a kai miki doli kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa a kai miki doli Jama'a assalamu alaikum barkanku da yau barkanku da sake haduwa a wannan shiri na kasuwa dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin a yau ya sauka a birnin Yamai kuma yanzu haka ina tare da wani dan kasuwa wanda zai gabatar da kansa zuwa gare ku. Malami assalamu alaikum, ya sunanka?
Sunana Malam Ala, dan mamma ake ce ma amma ai sani na da Malam Ala kin shi.
Yawa, za mu yi magana akan harkokin kasuwanci a yau. Musamman masu sauraro za su san kai meye ne abubuwan da kake sayarwa.
To mu muna bangaren kayan miya, danyu da busashe. Akwai su albasa, akwai su tumatir danye, akwai danyar fanka, akwai abin da ya shahi tatasai ko suke mai tugan da kamar adarawa, akwai abin da ya shahi tonka, busassa da duka dai sauran kayan yaji hakan ga dai insha Allah dukan su akwai.
To a zahiri a yau yaya al'amuran kasuwa ke gudana?
To al'amuran kasuwa sai dai hakuri kai, saboda yanayin kasuwa dai wanga lokaci kowa ya san wanda yake ciki, sai dai shi kan wanda yake yana juya ana samu abin da aka zo da shi gida, sai a ce alhamdulillah. Abin da babban matsalar shi ne sai dai tsadan kayan. Sai tsadan kayan, ka sai kaya da tsada wani lokaci kan nama za ka sai su in ka ho ka fassara kayan sai ka lissafa ka gani abin da ya kamata ka samu daga cikin ma manyan ƴan kasuwa sun sanya daga ciki.
To amma kayan miya a ce ba sa sayuwa ko kuma ba a samun ciniki, akwai mamaki da yake idan aka yi lissafi gidaje da dama sau biyu ko sau uku ake ɗora tukunya a wuri.
To shi kasance wannan kayan miya ya danganci daga masu sayan kayan, idan sayan kayan da ake yi dala goma, dala ashirin, dala biyar, wani lokaci sai ka gani abin ai kan za a ce ma an hada kudade da yawa, abin yana da wahala kwarai.
Ya aka yi wa kayayyakin nan suka yi tsada da yake ɗazu kana koka akan cewa saboda sun yi tsada ne ba a samun ciniki?
To saboda tsarin da sarki take yi wani lokaci ba daga can ne take yin tsada ke hitowa ba wurin da ake so su ba, daga manyan ƴan kasuwa ne masu saida daga nan, daga nan ne tsarin suke hita. Tunda za ka ganin waɗanda za su taho da kayan su in suka zo suka ba da tsari ga waɗanda annan, to su waɗanda kenan su suke digin sai sun waɗanda sun ka zo dashi sai riba, shi ne yake ga matsalar abin.
Kana nufin kayayyakin ba nan ake noma su ba, daga wasu wurare ake zuwa da su?
To duk mafi yawan kayan su in ka digi albasa ana takaman kamar Niger ita ce uwa game da noma albasa. To yanzu wannan lokaci da muka shigo yanzu Nigeria ita ce ke ba mu albasa, duk wata albasar da za ka gani yanzu ga mai sai da albasa in ka bincika daga Nigeria take hitowa, saboda mu namu noma na nan tuntuni ko ya kare ne wanda ada sauran kuma ba mu iya sayan shi nan, sai dai masu loda ta su yi gane ko wani abu ja da ita zuwa abin da ya haka zuwa Togo, su suke da amfani da zamu tana. Amma mu nan Niger nan kamar ya mai sai dai mu yi amfani da albasan Nigeria.
Sauran kayayyakin fa?
Sauran kayan duka mahi yawa Nigeria take ba mu, abin da in ka dauki tun daga tafarnuwa wani citta wani abin nan ta sai kade ni nake ce ma za a samu nan zandar ko difa.
Rufe iyakar Najeriya bai shafi al'amuran kasuwancin ku ba?
Rufe iyakar Najeriya dole ya shafi kasuwancin Niger, saboda duk mahi yawan ƴan kasuwan da suke tafiya Nigeria ne suke sayan kaya. To kenan kaga rufe iyakar ya danganci dole ya shafi kasuwanci, tunda mutane mahi yawa kamar farar da ne suke hito da kaya kuma dole kasu tsada.
Kamar ƴan wasa kwabi ne?
ƴan wasa kwabi ne mahi yawa, tunda deja wanda yake gegaro hanyar daji hanyar gona shigo da kaya cikin gari, ya za a kasanta shi da wanda zai bi babban hanya, babban hanya wanda zai shigo cikin gari da ita.
To ina maganar cutar corona, ana magana cewa wannan annoba ta zo da wasu matsaloli, yaya ku abin yake a naku bangare?
To shi wannan annobar ta zo da matsaloli da yawa, domin duk duniya in ka bincika ai manyan ƴan kasuwa da ƙananan kowa a karya, domin da babban ɗan kasuwa a karya dole da ƙaramin ɗan kasuwa zai karya cikin al'amarin shi, kuma manyan su suke zo da kayan ƙananan su masu fara gare su. To wannan cutar ita ce ta shahe sauran abubuwan kasuwancin duniya.
Ya kuke da masu kula da harkar haraji, ba sa damun?
To masu harkar haraji lalle muna biyan haraji, amma ba kaman dai yadda masu shaguna suke biya ba, domin su masu shaguna su suke biyar haraji wanda ya kamata, tunda za ka ga wani ƴan ko ga wani fatanti ga wani a sangam kenan na 20-20 dukkan sati. So mu mai yawa mu takarrun da muke yanka na shekara na muke yanka, don muka yanke su na shekara kamar masu barurruka haka su suna yanka na shekara su, so in sun ka yanka na shekara kenan su sai shekara ta kewaye ka su zaki yanka wasu.
Ba sa damun ku wata?
A babu wata damuwa tsakanin mu da mu, yanzu akalla dai baya ba na shiga shekara kusan ta bakwai ma ina cikin wannan kasuwanci na kayan miya.
Kuma yanzu wani irin amfani za a iya cewa ka samu daga wannan kasuwanci?
To alhamdulillah shi harkan kasuwanci sai in ce na samu amfani da yawa cikin shi, tunda akalla dai na yi aure guda biyu cikin kasuwanci wannan na kayan miya, sannan na biyu kuma gashi in ce in sha nan kuma iyayena da ke ƙauyuka ina samu abin da nake tura musu lokacin zuwa lokaci. Kenan kaga kenan duka wanda yake rike da gida kusan biyu sai a ce alhamdulillah a bangaren kasuwanci ba lai.
Akwai yara?
Akwai yara.
Nawa kenan?
Kallan dai ina da yara guda biyar.
Kuma suna karatu?
Suna karatu kai.
Suke kuma ake daukar dawainiyar su ta harkar likita da wasu makamantan su.
Kin kuma ke daukan dawainiyar su ta harkar likita da harkan karatun su da kannan mu dukan su da cikin muke har hidimomin su.
To yanzu ayo menene matsalar ku masu irin wannan sana'a ta kasuwancin kayan cefane?
To matsaloli ba sa karewa sai dai ana kwatantawa ne. Da yake dukkan wanda yake kasuwanci wanga lokaci bai sai bai da matsala. Tunda babban matsala da inda ya zamo kaya akwai waɗanda kake dauko bashi ba sai wanda kake kudi wani ba. To shi babban matsalar kenan babu ta yadda za a yi su ka samu riba gare su. Amma kayan da za ka zo da kudi kasuwa ka sayo wannan dole ka samu riba gare su. Amma matsalar in ka zo sayan kayan da ba ka da kudi hannunsu in bashi za ka dauka gun manyan yan kasuwa. To nan sai sun ci da ribar da za ka samu yakin su baka kaya.
Akwai wani sako zuwa ga ma'aikanta?
To babban sako dai zuwa ga ma'aikanta wanda nake da shi. Lalle su su tausaya mu manyan yan kasuwa. Domin kananan yan kasuwa su samu saukin al'amuransu. Tunda mene tausaya ma manyan yan kasuwa su rage musu haraji na shigo da kaya cikin kasashe. In sun rage mu manyan yan kasuwa haraji to in Allah ya so za a samu saukin kaya daga ciki. Tunda yau takardun da za ka yanka in ka ce za ka shigo da kaya cikin kasar nan su ne matsalolin mu. Za ka ga ya ciri wannan takardun gidan duwan ciri wannan takardun ina ka kama sai inda ka sauke kaya ko ina ka zo za a taba ka ta bangaren kayan ka.
Wani kira gare ka zuwa ga mutanen da ke rena sana'a?
Yana da kyau dukkan wani wanda yake da damar da zai yi kasuwanci ko daidai gwargwado ne kai ko ka aza wani gowar ga faranti ne ka rika kai talla. Yana da muhimmanci gare ka akan ka zo ka dogara ga wani. In ka zo kana kasuwancin naka baka damu da abin da gwamnati za ta yi ba tunda kana ranaka na kanka. In ma kana da kasuwancin da kake yi baka damu da zuwa gun wani ka gurfana wurin shi baka naka sa kanka ka walakanta kanka wurin neman wani abu gare shi ba. Yana da muhimmanci ga mutum a ce yana da sana'a yi. Sana'an nan ita ce take kara mutuncin ɗan adam. In kana da ita babu ta da za a yi a ka walakanta a idon al'umma. Tunda yau ba abin da da kunya duniya sai roƙo. A ganka nan wurin wannan ka roƙa wurin wannan ka ɗau bashi abin yana da matsala cikin wannan. Allah ya kawo mana sauƙin shi.
Yawwa to malallah nagode malam Maman Ala dan kasuwa a nan birnin Yamai. Masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri wanda a yau din muka gabatar muku shi daga unguwar Jama'a Musamman inda masu saide-saide yake hallara. A madadin bakon namu na yau da kuma duka baka aiki na sashen Hausa muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a
To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki muna nan akan batun cutar kansa wato daji ko kuma sankara. Dr. Mubarak Labaran Liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamali dake Zaria jihar Kaduna a Najeriya kuma mai bincike da nazari akan wannan cuta yana mana bayani ne akan muhimman abubuwan da ke haifar da cutar kansa sai lokaci ya cin mana. To anan zamu tashi
to Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da aicewa suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu. So kashi na farko shine akwai gado kaman na ita kanta kwayar halitta na jikin shi bil adam. Abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jins din da za su iya kusantansa akwai wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantu a halittar su kuma wannan abin yana bin tsatso kamar yana bin jini yana bin gado dan haka in kamar yanzu a Zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kamar jini to akwai yuwar ƴaƴan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado da shi ne ya kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗe wanda shi ma muhimmi ne shine kamar a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan ya hada da kamar abinci ci maka wani irin abinci ake ci yaya ake cin abincin a wani lokaci ake ci da kuma a ci kan shi ne da tsaftar abinci da ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum yake amfani da su wanda ba abinci bane kamar a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kamar wanda suke mu'amala da barasa ko kuma bayan wannan maka ci gurin akwai wasu abubuwa wanda kamar akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kamar a matsayin abubuwan su kawo kamar ko launi a abinci ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci bane a matsayin abinci amma sukan dada wa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da su har da irin abubuwan da kamar ake sawa abincin saboda ya ce ba ta abinci kamar ya tsawaita kamar preservatives wanda zai tsawaita nisan kwanan abinci kamar musamman abincin da ake sa a kamar gwangwani da sauransu wanda ake so ya daɗe bai lalace ba da sauransu to wannan duka da kuma mutum da ake duka lifestyle ne har da yanayin ya mutum yake motsa jikinsa da aikace aikace da yake yi da sauransu to duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan dukkan su suka taru suka haɗa kan wanda kategori na kamar tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu da abin da yake iya janyo su don kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da ba za a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kamar sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin ɗan adam wannan sinadarai ina maki nufi kamar sinadarai kamar na chemicals kamar yadda aka ce kamar maganin kwari ko kuma wanda shi ne abin da muke so mu kare magana a kai kamar sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani da su a masana'antu na sarrafa abubuwa yawwa to irin wannan sinadaran su ma suna da alaƙa da janyo a ita kanta cutar kansa har ila yau akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kamar aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne wanda ake yi samun shi kamar daga abubuwan da suka fi nuclear da sauransu to wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a ƙarƙashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya aiwatar ko suke iya ta'azzara magana cutar kansa to abu na hudu kuma wanda shi ne na ƙarshe kamar yadda na yi bayani a baya shi na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga yanzu ne wannan canjin yanayin da yanzu akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu virus ne wanda su ne irin abin da ke kosin wannan ciwon kamar HIV da kuma wannan ko corona to akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma su canja yanayin mu'amalar wannan kwayan halitta na cell kuma su iya kusan yin cutar kansa kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da ya kusan yin su za su samu viruses ne da kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus ne su suke kusan wannan cutar ne wasu ba kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu su ne makusudan abubuwan da su ne suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa ko dai abinci da lifestyle ko kuma gado kamar yadda na faɗa da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na shi
to likita na san a cikin harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne
to kamar yadda na fara bayani a dauri wato yawancin bincike na akan cutar kansa ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya ya za a yi mu kare al'ummarmu da mutanenmu mu akan birka ta samu cutar saboda kamar da ne ya mi cutar ce wadda a farko din an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ce na da wahala kuma ko da za a iya yin maganin ne iya da matukar tsada kuma iya da wahalar waga jiki
haka
don haka abin da yafi zama alaƙa ko fi zama mana tabbaci makariya kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga dauka na wanda za mu kare kanmu to kamar wasu da cikin bincike da na aiwatar muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutum ba ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abincicikan da yanayin yadda fitar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawanci take samu a irin cimakan mu anan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala-kala anan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincin da muke ci kaman da yake na sanatarar ba kuma kaman suna cikin ba sai zan fara fara na tsara ne ba
wanda Allah ne ya bamu ba komai ake zuba
masa ba 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 da an wani gurbata ko an canza kwaye halittar su ba to amma babban abin da gunsan ne ya karo a wannan fannin shine jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abincika wanda suka ba su amfani wurin gina jiki da kuma kare jiki daga irin wannan ciwukan abin da nake nufi a misali kamar abincika da suka shafi kamar yanzu ganye da ayan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abincika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jiki da samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa to amma da ake samu kuma mu a yawancin abincikan mu da muke ci da cimakar mu ba mu fiye shigar da wayannan abincikan a cikin abinci mukan kira su kamar ma kayan marmari ne wanda kamar sai an samu dama ne kawai za a iya cin su in kawai ba a ɗauke su wani kamar dai da
muhimmanci ba
to abu ne wanda ke da matukar muhimmanci ya kamata a ce kamar yanzu lokacin da mutum zai ci abinci dole a cikin abincin nan ya zama na kashi mai tsoka na cikin abincin nan akwai ganye a ciki akwai kuma ƴaƴan itace idan ya zama na mutum tsarin cin abincin shi ya zama ya dawwama haka to zai daɗe yana samun kariya daga ba wai kawai kansa ba ciwo kama da dama amma dai musamman ita cutar kansa din kuma mutum ya zama cin abincin shi irin wannan abin nan din ne zai samu wannan cimakon sannan akwai kamar nau'in abincika wanda suke kamar na maiko wanda muke yawanci wanda kuma su suna iya ta'azzara yadda mutum zai samu kiba ne yake ba da yawa kuma in yake ba ko yake ba kuma tana da alaka da yadda ta azzara ita cutar wannan kansa din to wannan dai bincike ne da muka aiwatar sosai kuma mun yi wallafa kai da sauransu wanda mun gano wasu ma abincika wanda namu ne nan gargajiya wanda suna da tasiri matuka akan wajen kare jiki da kare a yanayin lafiya da ta kamuwa da irin wannan cuta ta kansa.
Kuma sauraro a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Joseph John Haya, shugaban kungiyar Kristoci Resin Jihar Kaduna. A yau a cikin shirin mu na nasihar Lahadi, zan karanta mai hadisi sura 9 aya 10. Mai hadisi sura 9 aya 10 na cewa duk abin da ka iya yi, ka yi shi da iyakar iyawarka, domin ba aiki ko tunani ko ilimi ko hikima a lahira, gama can zaka. Babban darasin da nake so mu yi amfani da ita a wannan nasiha na Lahadi ita ce rifta zarafi tun kana da dama. Ka yi amfani da zarafin da Allah ya baka tun kana da ƙarfi. Ki yi amfani da zarafin da Allah ya baki tun kina da iyawa. Allah ya ba mu zurfuka da yawa na taimakawa al'umma, na gina al'umma, na tabbata an samu nasara inda muke, na tabbata an samu zaman lafiya inda muke, amma wasu mu ba mu karbi zarafin sai bayan lokaci ya kure sai mu ce da na sani. To Allah baya so kai da na sani, Allah baya so ki da na sani, zarafin da ya baki ki iyakacin kokarin ki, kai iyakacin kokarin ka, kai amfani da zarafin, domin ilimin da Allah ya baka na amfani ne tun kana da dama, iyawa da Allah ya baka kai amfani da shi tun kana da dama, gwanintan da Allah ya baka kai amfani da shi tun kana da dama, kai kana da rai ne kake tunani, ran da baka da rai ba za ka yi tunani ba, to kai amfani da duk wani zarafi da Allah ya baka domin kyautatawa kanka, kyautatawa iyalin ka, kyautatawa al'umma, kyautatawa kasa, da kuma girmama sunan Allah. Allah ya sa mu zama wanda zamu yi amfani da zarafi da Allah ya bamu domin girmama shi da kuma kyautatawa al'umma.
Sai da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku.